sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba yako muke rine tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiya yau Laraba. Tara ga watan Maris shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai.
To baba, hukumar zaben Najeriya ta dage zaben gwamnonin jihohi wanda da za a yi ranar Asabar 11 ga wata. Amurka ta ce ba ta tsammanin Russia za ta iya nasarar kwato yankunan ƙasa da yawa a Ukraine a wannan shekarar. Sannan gwamnatin Netherlands jiya Laraba ta ce tana shirin daukar ƙarin tsauraran matakai kan batun tura na'urar semiconductor zuwa ƙasashen waje.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC ta dage zaben gwamnoni da ake shirin gudanarwa a Jibi Asabar zuwa ranar Asabar a sabon mako.
Muna ma cikin muna meeting din. Wallahi ma gani a wayoyin mu ana aika mana cewa wai an canza an daga ranar zabe zuwa 18. Tun kafin a yanke hukunci, mutane har sun fara buga cewa su fara sanin cewa za a daga zaben nan zuwa 18. Kaga wannan bane wanda yake neman su karu da ni a ƙasa.
To koya ƴan takarar zaben gwamnonin ne ke kallon wannan shawara ta INEC ta dage zaben zuwa sabon mako.
Fatan mu shine wannan tsaikon da aka samu da suka diban mu kansu sati daya ya kamata a ce sun dage sun yi duk abin da ya kamata su yi saboda me saboda a samu yin zaben nan.
To kamar kowace safiyar Laraba yau ma muna tafi da shirin domin iyali da alheri Grace Abdu za ta gabatar, amma yanzu sai a gyara zama domin shan labaran duniya kashin farko.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Hukumar zaben Najeriya ta dage zaben gwamnonin jihohi na wannan ƙasa ta yammacin Afirka wanda da za a yi ranar Asabar 11 ga watan na Maris. Wani jami'in hukumar zaben da ya bayar da wannan sanarwa jiya Laraba ya alakanta dagewar da matsalar samar da kayan aiki da kuma shirya su. Zaben na sabbin gwamnonin jihohi 28 daga cikin 36 a yanzu za a yi ne ranar 18 ga wannan wata na Maris. Wannan matakin zai bayar da ƙarin lokaci ta yadda za a iya sake shirya na'urorin zaben waɗanda aka yi amfani da su a zaben shugaban ƙasa, har kuma a raba su don gudanar da zaɓe na gaba. A cewar Mr. Festus Okoye, mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta, zaben gwamnonin wani ɓangare ne na babban zaben Najeriya na wa'adin tsawon shekaru huɗu ga manyan muƙaman siyasa ciki har da na shugaban ƙasa wanda aka gudanar da zaɓensa a watan jiya, wanda ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bola Ahmed Tinubu ya ci, wanda kuma ɗan adawa ke ƙalubalantar sakamakon. Gabanin zaben na gwamnoni, wata kotun ƙasar ta amince jiya Laraba hukumar zaben ta sake shirya na'urar zaben na Bibas, ɗaya daga cikin kayan fasaha da aka yi matuƙar amfani da su don a ga sahihancin zaben. Amurka ba ta tsammanin Russia za ta iya nasarar kwato yankunan ƙasa da yawa a Ukraine a wannan shekarar, abinda babbar jami'ar ɓangaren bayanan sirri na Amurka Avril Haines ta gaya ma 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka kenan jiya Laraba. Ta ƙara da cewa Russia za ma ta iya fuskantar matsala wajen ci gaba da kai irin farmakin da ta kwashe shekara guda tana yi. Ta gaya ma kwamitin bayanan sirri na majalisar dattawa cewa Russia na a ta bakinta fama da yawan mace-macen sojoji, kuma idan bata tilasta ma mutane shiga soja ta kuma samo wani gawurtaccen wurin samo kayan yaƙi ba, zai daɗa zama da wahala ta iya ci gaba da kai farmaki kamar yadda take yi yanzu. A matsayin wani ɓangare na auna irin barazanar da Amurka ke fuskanta a faɗin duniya, Haines ta ce da alamar shugaban Russia Vladimir Putin ya daɗa fahimtar iyakacin abinda sojojinsa ke iya yi, don haka ya fi mai da hankali kan cimma wasu manufofin soji mafiya sauƙi zuwa yanzu. Ta ce watakila sojojin na Russia za su canza salo zuwa riƙewa da kuma kama wato wuraren da ke hannunsu yanzu, akasari a yankin gabashin Ukraine. Gwamnatin Netherlands jiya Laraba ta ce tana shirin ɗaukar ƙarin tsauraran matakai kan batun tura na'urar semiconductor zuwa ƙasashen waje saboda kare tsaron ƙasa da kuma hada kai da Amurka wajen dakile tura ma China irin waɗannan kayan aikin. A watan Oktoba Amurka ta kakaba wasu jerin takunkuma don takaita tura abubuwan hada chip zuwa China. To amma idan ana son wannan hanin yayi tasiri sai sauran masu samar da irin waɗannan kayan fasaha a ƙasashen Netherlands da Japan sun bayar da haɗin kai. Ƙasashen da abun ya shafa dai sun kwashe watanni suna tattaunawa kan batun. Ministan harkokin cikin gida na Netherlands, Leslie Shamalisha, shine ya sanar da wannan shawarar da aka yanke a wata wasiƙa ga majalisar dokoki. Yana mai cewa za a fara aiki da tsauraran matakan gabanin lokacin bazarar sama.
To an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Amma yanzu bar mu je ga rahoton mu na farko. Hukumar zaben Najeriya ainihin ta dage gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha zuwa ranar Asabar ta sama 18 ga wannan watan nan ta Maris. Ya aina ta dauki wannan mataki ne don samun daman saita na'urorin biba da ke kunshe da alƙaluman zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya daga Abuja ga Nasiru Adamu Ali Kaya dauke da rahoto akan haka.
Bayan taro da jami'un siyasa da masu ruwa da tsaki na zabe, INEC ta dige zaben da ta shirya gudanarwa a Asabar din nan mai zuwa da umarnin kotu na bada dama ga PDP da Labour su duba na'urar don tattara bayanan kalubalantar ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zabe. Kotun ɗaukaka ƙara ta ba INEC hurumin shirya zaben na jiha amma da adana dukkan bayanan na shugaban ƙasa a babbar ma'adanar bayanai. Jami'a sashen labaru ta hukumar zaben Zainab Aminu ta ce za a adana duk bayanan da kowace jam'iyya za ta bukata.
Hukumar zaɓe za ta tabbatar wa jam'iyyun siyasa cewa dukkan mahimman bayanai da ya shafi zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya da muka gudanar da yake kan wannan na'ura na BVAS yana nan a ajiye a rumbun ajiyar hukumar. Dukkan lokacin da wata jam'iyya na siyasa ko ɗan takara suke buƙatar wannan bayanai za su iya rubutawa a rubuce su buƙaci hukuma da ta tanadar musu waɗannan mahimman bayanai.
Director campaign din Peter Obi na Labour Ibrahim Abdulkarim ya ce tuni sun fara aikin duba na'urar ta INEC da samun bayanai masu muhimmanci.
Muna son mu cimma cancellation na cewa a soke wannan zaben da aka yi sannan a sake wani sabon zabe wanda zai yi daidai da kundi da tsari da guidelines din ita INEC wanda ta kakara na kanta saboda a samar da gwamnati wanda 'yan Najeriya kowa zai ji daga cikin zuciyarsa cewa an yi zabe sahihi kuma wanda ya ci a ci. Mu ba muna takara bane kan a ƙuri'u da aka ba shi don takarar APC kadai. Muna ƙoƙari ne mu ga cewa an sauya yadda ake siyasar Najeriya, an sauya yadda ita INEC din take kallon mutane idan sun tashi za su yi zaɓe da zama ana ma mutane zaɓe yadda tsarin mulkin Najeriya ya ce a mutane zaɓe.
Shugaban jam'iyyar Accord Muhammad Lawan na Lado da ya halarci taron na INEC ya ce tun ana taron ɗaukar matakin wasu suka fara tsegungumtawa na bayan fage halin da ake ciki.
Muna ma cikin muna mitin din wallahi ma gani a wayoyin mu ana aika mana cewa wai an canza an daga ranar zabe zuwa 18 tun kafin a yanke hukunci mutane har sun fara buga cewa sun fara tashin cewa za a daga zaben nan zuwa 18. To kaga wani abubuwa ne wanda yake neman su kawo rani a ƙasa.
Ba ma maganar wata firgita cewa in an bar zaben nan wasu 'yan lele kafin abin da ake cewa 12 na rana a cikin takarar gwamnan nan sun fi ba wannan a ciki kwata-kwata wajen a cikin tattauna da kuka yi.
Ai ba magana mu abin da muka yi magana ya za a yi ai zaɓe ingantacce. Ba ruwanmu da waye zai ci waye zai faɗi. A dukkaninmu muna da 'yan takarkari. Dukkaninmu jam'iyyun da Najeriya nan ba wanda bai da 'yan takarkari.
INEC ta ba wa 'yan takara damar ci gaba da kamfen har kusa da zaben a makon gobe bisa ka'idar doka. Wannan ba mamaki ya ba wasu 'yan takarar gwamna ƙarin damar ci gaba da kamfen yayin da wasu da suka gama shiryawa tsaf za su riƙa cizon yatsa. Nasiru Adamu Ali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Ali Kaya da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da my Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya. To baba, wata fashewar da ta auku jiya Laraba a gabashin ƙasar Siriya ta halaka mutane akalla uku bisa ga rahotanni. Wata ƙungiyar sa ido kan yaƙe-yaƙe
ta ce watakila wani harin jirgi mara matuki wanda aka auna kan mayakan da ke samun goyen bayan Iran ne ya haddasa fashewar. Babu wata kungiyar da ta dauki alhakin kai harin a yankin, kuma babu cikakkun rahotannin da aka yi kan wannan abin da ya faru. Wata kungiyar saka ido kan batutuwan yaki wadda ke Burtaniya mai suna kungiyar saka ido kan haƙƙin bal'adama a Siriya ta ce mutane hudu sun mutu bayan da wani hari ya rutsa da wani gini mai dauke da wasu mayaka masu samun goyen bayan Iran a lardin Deir ez-Zor, sannan kuma wasu mutane takwas sun ji raunuka. Wata kungiyar fafutuka a yankin mai suna Deir ez-Zor 24 ta bayyana cewa an yi amfani da ginin a matsayin wurin saukar dogarawan juyin juya halin Iran waɗanda muhimman abokan hulɗar shugaban Siriya Bashar al-Assad ne. A ƙarshe, Majalisar Wakilan Somaliya jiya Laraba ta amince da wata sabuwar doka ta yaƙi da ta'addanci wadda aka kafa da zimmar samar da hurumin doka ga cibiyoyin gwamnati ta yadda za su daɗa iya yaƙa da kuma kawar da ta'addanci a Somaliya. Mambobin Majalisar Dokokin sun amince da ƙudurin ya zama doka da ƙuri'u 133 akasin 3, inda 7 kuma suka ƙaurace da safiyar jiya Laraba bayan an shafi makonni ana tafka muhawara kan wannan abin da shugaban sashin bayanan sirri na Somaliya Mahat Muhammad Salat ya kira muhimmiyar doka wadda za ta maida hankali ko za ta maida wato wannan ƙasa ta kuryar Afirka marar hadari. Wannan doka na da muhimmanci a yaƙi da ta'addanci da kuma kusandan kuma ta zo ne a daidai lokacin da muke matukar buƙatar ta don sauke nauyin da ya rataye a wuyarmu a ƙasar na daƙile ayyukan ta'addanci da ma kawar da ta'addancin kwata-kwata, a cewar Salat.
A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, wasu daga cikin 'yan takarar kujerar gwamna sun bayyana ra'ayinsu game da ɗagiranin zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisar jihohi daga ranar 11 ga wannan wata zuwa 18 ga watan Maris. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta zanta da wasu ta wayan tarho ga kuma rahoton da ta hada mana.
Yan takarar kujerar gwamna a jihar Sokoto a ƙarƙashin jam'iyyar SDP, Sanata Abubakar Umar Dada ya ce daga ranar zaben bai zo musu da mamaki ba domin akwai wasu kalubale da ke kan hukumar zabe mai zaman kanta.
Wannan dagawa bata zama mana abin mamaki ba in an yi la'akari da takaddamomin da ke tsakanin hukumar zabe da kuma 'yan takarar da suka gabata na zaben da aka gama na shugaban ƙasa. Tuni an garzaya kotu saboda neman bahasin al'amarin. Wannan ya haddasa ba za su iya aiki da abubuwan zaɓe ba kamar bibas din har sai ta zama free for that, sai an gama binciken abin nan masu kai ƙara. To idan ku ya zan haka kin ga ƙara ba su gama ba har zuwa yanzu, saboda haka wannan ba abin mamaki ba ne. Amma dai fatanmu shi ne wannan tsaikon da aka samu da suka ɗiban ma kansu sati ɗaya, ya kamata a ce sun dage sun yi duk abin da ya kamata su yi. Saboda me? Saboda a samu yin zaben nan, saboda a 'yan takarkarin gwamnoni da ke cikin Najeriya a fadin kasan watan su gama wannan aiki su huta. Saboda zabe kusa da ka daga shi, to ka takura wanda ke tsammanin wanda ya shirin zaben. Saboda shirye-shiryen wasu lokaci suke bi, in ka daga lokaci sai mutum ya sake su ko sai ya samu wani kunci ko takura ko sakamako wanda bai tsammani ba akan dalilin dagawar da aka yi. To amma tunda abu ya zama haka, sai mun fatan Allah ya sa shi ne alheri, Allah kuma ya sa za su iya gama wannan abubuwa cikin lokaci, a yi zaɓe ga time ɗin da lokacin da suka yanka ma kansu da kansu. Allah ya sa mu lafiya.
Shi kuwa ɗan takarar kujerar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP mai kayan marmari a jihar Bauchi, Sanata Halliru Jika, yana mai cewa shi wannan sauya ranar zaɓe da INEC ta yi bai ɗaga masa hankali ba.
Duk wanda ya sani ni ba sabon yankar da ke bane wannan shine kujera na hudu zababiya da nake hawa ko wannan ya nuna ka alaka na da al'umma na alaka na da mutane na da kuma ubangiji na to na tabbata shi ke kuma zai yi bin kaman yanda wayancan ma da yamin ban yi shauki ban yi tunani ban yi tararrajiwa ni yabo cikin kwanci hankali ma haka zai sake mu wannan da goyon bayan al'umma na jihar Bauchi baki da ko ke zo ba mu yi in Allah ya yarda ranar asabar jihar Bauchi NPP ne alamun kullu da kayan marmari ja ta kafa gwamnati a jihar Bauchi da dar Allah
hukumar zabe ta nemi sake fasalin tsarin tantance na'urar masu kada ƙuri'a ta BVAS kamar yadda kotun ɗaukaka ƙara ta amince a jiya Laraba Madina Dauda mudir Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda da wannan rahoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu yanzu ko ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka baiwa
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin wadansu yan siyasa da suka hada da mata da suka tsaya takara domin nazarin yadda mata za su iya taimakawa yan uwansu da jam'iyyarsu suka tsaya takara har su kai ga nasara a zaben da ke tafe a Najeriya Bakin dai su ne Hajiya Khadija Abdullahi Iya, 'yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga da Mrs. Dorothy Nuhu Aken Over, wadda ta nema a tsaida ta takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar SDP, sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya da kuma dan siyasa Sa'idu Gombe. Honorable Sa'idu Gombe na bayani kan inda yake ganin rauni a siyasar mata lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan a yau tare da jagorar tattaunawar Shamsiya Amza Ibrahim
in mata suna kokarin yin gwagwarmaya yau da kullun yau da kullun na fito ban samu ba na sake fitowa ban samu ba to ki ci gaba da yi har sai yarda Allah ya rubuta cewa zaki samu din zaki samu to kage kenan idan ana so a samu wannan dama na mata ba wai tawaye matan ne ake ba a'a sune matan ba sa yin kuri wajen su fito su nema idan har mata sun yadda cewa za su nema to kuma su bi hanyar da ya kamata a ce sun bi yanzu misali ai tayi ta gwagwarmaya na kungiyoyi tana ta hidindimu tana renan mutane wannan renan da ce mutane ai alheri ta shuka alherin da ta shuka ne mutane suka kalla suka gane cewa idan ta samu dama na iko za ta iya yi musu abin da yasa abin da yanzu take da damar ta saboda daman gwamnati zai zo hannunta duk irin kudaden da zaka bayar dan a taimaki al'umma a jihar ta za ta yi amfani da su wajen ta ga ta gina al'umma ta gina al'umma ta wannan irin gwagwarmayar da ita ta yi misali da irin gwagwarmayar da ita wannan bayar Allah ta yi na takarar shugaban kasa kamar shi cewa ka ci ko karka ci wannan daga Allah ne amma shin ka fito ka nuna kana so ba zai yi kawai kana zauna dauko ka daga daki a ce zo kawai ka je kai takara ba amma in ka fito kai gwagwarmayar wata rana zaka samu
naga ƴan uwa mata suna cewa ba su aminta da wannan batu naka ba kowace mace a bisa tsarin addinin Islam tana karkashin namiji fisabilillahi duk matakin da ta dauka a rayuwarta sai sun ba ta izini in tana karkashin miji Allah ya hada ta da mugun miji ko kuma wanda addinin ma bai santa sosai ba shi kansa sai ya toyeye wannan daman da aka bata kuma tana da duk wani abin da ake nema da za ta fita ta je ta takarar nan amma sai ya ce shi bai yadda ba a bari in gama ai sai ku kabarin sauka fisabilillahi sai in matar aure ce sai mijinta ya amince in bai amince ba duk gogewanta duk santa wallahi ba inda za su takura wanda kuma ta dage ta ce to ko ya ki ko ya so za ta yi sai ya kai ta kara wurin ubanta yana da rai ko ubanta bai da rai kawunta ko ta kai kara wajen malaminta take islamiya kai duk dai maza ne kuma in aka je wa za a ba laifi ita to fi sabilillahi akasarin mata sun fada a karkashin wannan inuwar to sauran da ba su fada a wannan inuwar ba su kuma wasunsu mata suna da duk abin da ake bukata amma problem din shine rashin karfin zuciyan da za kwazan saboda me tun suna kanana an riga an killace shi an kace shi tana karama ya mace
iyakaci sai dai ta yanka albasa a ce kai matar wani ne gidan wani zaki shi da namiji shi kuma ya dauko wuka da albasa kada Allah kana so ka zama dan Daudu ne sai a hana shi kuma in kin tafi inda musuluncin ya fito Makka duk hotel din da ke Saudi Arabia maza ne masu girki ba mace ko daya to ina musulunci yake kar namiji ya girki in ya Allah ya bashi wannan basiran yaje yayi kuma zai samu albarka ana biyan su kuɗi wajen dubbanni a basu gida a basu mota dan suna girki akwai haramci a ciki babu to amma mu annan yankin in particular arewa namiji zancan kitchen da harkar gida kai ko renon yaya ma baya ciki an barwa mace ko duk wani dan namiji da ya tashi a duniya yau a hannun mace ya tashi mahaifinsa yana ina ya fita mai kokari ma da zai dawo gida da yamma ya ji me yayansa suke ciki a daidai ku ne akasari an barwa mace to in miji ya mutu ya bar mace yayanta ma gudun su ake a ce yar mace ce to ya za ta yi miji ya mutu ta kashe shi
to abinda nake so dama in yi magana akai abinda ta fada kamar yadda nation fada da ita ma abinda ta fada farko akwai tasiri na addini da al'ada mu musamman abinda ya shafi yankin na arewa ko girki namiji yayi yafi na mace dandano kuma ko kuma shi yasa in kake gani mutanen da za su nemi masu girki za su ce a nemo musu koko namiji saboda idan namiji ya shirya miki girki fa dandanan daban ne idan namiji ya dinka wa mace riga dinkin daban ne saboda shi jinsin yafi sanin abin da zai fi wa mace kyau shi yasa namiji yake haka amma duka idan muka dauki tsari na addini tsarin addini ya koyar da mata a killace su amma kuma bai haramta musu su fito su yi abu ba inda tsari abin da nake nufi inda tsari ai tsari nake magana yanzu a shekarun ku kowace irin gwagwarmaya yanzu zaki saboda kin wuce inda za ta wuce bari sauka ita bayar Allah nan da ta yi takarar shugaban kasa a shekarun ta ya kai duk irin gwagwarmaya da za ta yi da ita excellency ta Niger duk gwagwarmaya da ya kamata ku kai a shekarun ku yanzu za ku iya yi amma waɗanda ake tauyewa sune waɗanda suka taso da karancin shekaru waɗanda suke karkashin iyayensu ko suke karkashin mazajensu ko suke karkashin reno na iyayensu ko kuma suke karkashin kulawar gida amma in har mace ta kai irin matakin da kuka kai a yanzu to ai tana da daman da za ta iya fita ta gwagwarmaya idan mace ta yi aure ta fita misali ta zama kamar bazaura to tana da ikon da za ta zaba wa kanta rayuwa kila sai dai iyayenta ko wasu waɗanda suke kula da ita su ba ta shawara in kika fito a matsayinki na bazaura kin taba aure kin fita kin hayayyafa ko wani abu da ya kama da haka zaki iya zaba wa kanki abin da kike ganin yafi kyau a rayuwarki so kaga kenan a nan wurin har yanzu ina ƙara tabbatar da cewa su matan su ne ba sa kokarin fita yin gwagwarmaya idan yanzu ita mace yanzu ta fito ta ce za ta yi takar tana da gidan mijinta tana renon yayanta renon yayan za ta je da shi ko kuwa gwagwarmayar fita amma abinda nake magana kamar a shekarun da ya kai na mace da za ta iya tsaya wa kanta ta yi hidima ba tare da waiwayin gida ko wani abu da gida ba ai mata ne ba sa fita su gwada abinda muke magana ko da kin fita kin gwada in har za a iya cewa ki bari to ba ki kai matakin da za ki fito ki gwada ba kenan yanzu in kin kai matakin da za ki iya gwadawa to za ki iya fitowa takarar ba wanda zai ce
na ga to bari mu baki dama ni kin ga yanzu duk abinda nake yi ubana namiji ce assasa ni akai uwata ma shi yayi mata tarbiya tana ishe shekara 9 aka auro masa ita mahaifina shi ya sa ni a wannan matsayin magana na shine maza su suke tauyeye ƴaƴan su mata tun suna kanana to ai to kaga ai kuma ba kwai yanzu
a'a abun nufi ne abun nufi yanzu ke ba kwai ke karan fa miki guya ba
yawancin maza yi mu yawancin miliyan ba kwai za a yi tasiri
koda an yi din idan matan ba su yarda za su karbi sakon ba yanzu ba kasa ta ba ku dama ba kundin mulkin Najeriya ya ba ku ƴanci
ke rike da ƴaƴa suna kanana ba a hankali
ba to akan shugabanci muke magana
kina ji yaro na karami
yake
sa shi akan hanya a holding engine a gyara shi kai ya zama mutum
ba ta bada misali cewa ita ba ta ma sha'awar siyasa ba amma da aka karfafa mata gwiwa kuma ta yadda da gwagwarmaya ba ta karbi sakon ba to irin wannan
suka karfafa mata gwiwa ashe ba kawunta bane ko
a'a ita kadai ta tashi da gwagwarmaya ta
a cikin ni wayanda suka bani support suka ce min dukkan youth din da nake ta mentorship su suke ta pushing ni dan da ya kamata ki sai form the family friends what they ban su irin wannan da bane namiji
ni abun da na kalla matan ne
mai gida na
gwamnati da yawa shine gaskiyar magana yanzu zaki iya fadin yanzu an yi takarar shugaban kasa a duka jami'an yawan matan da suka fito takara a duka jami'an manyan jami'u
2019 sun fito sosai da yawa amma an zabe su ba zabe su ba
yanzu a 2020 din nan yanzu da muke ciki mata guda nawa ne suka fito suka yi takara a manyan jami'u da muke da su a Najeriya tsakanin PDP da APC
because ni yanzu ba zan shiga APC party structure ne shiga APC ba za ta taba bani daman fita
idan ka ba woman leader
za ka ba mu chairman din abin nan na party ba me yasa ba za ba mu secretary ban nan da na gama na 2019 din nan ANN din mu so bari ina ga maka party din ANN da muka gama zaben 2019 sun zabe ni the first acting national secretary din party din ni suka ba taba yin haka na a party structure ba
to madalla nan kuma zamu da sa'aya a yau sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu Hajiya Khadija Abdullahi Iya da Mrs. Dorothy Nuhu a Kenova da kuma Hajiya Maria Ibrahim Baba sai Saidu Gombe da wakiliyanmu Shamsiya Hamza Ibrahim da su jagoranci tattaunawar sai Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune darihin duniya mata sune duniya
kuma dalla kafin mu ci gaba da wannan sakon
gaskiya ce malamu don gashi yanzu an gama canja kudin nan komin da mu biya za a cire mana kudi a banki in mu yi transfer za a cire mu je POS za a cire duka don kankana nan kudin da muna samu an karba mana duka a banki kuma yanzu kuma ku dawo saboda Allah ku dawo kuma ku ce a dawo da tsohon kudin ya kuna mana haka gwamnati dala ku yi hankuri ku ji tausayin tallaka garin nan ku ji tausayin mu
daya cikin ƴaƴan kwamitin wucin gadi da majalisar wakilai ta kafa domin ta duba tsarin sauyin kudin Hafiz Kawu ya bada shawara cewa hanya ɗaya ce babban bankin Najeriya zai dauka da zai kawo wa mutane sauki a yanzu
to sai a biyo mu a shirin mu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto akan kira da wasu kungiyoyi suke yi ga shugaban kasa da ya aje aikin sa saboda gaza biye umurnin kotu na kan batun sabon kudi da tsohon kudin Najeriya yanzu kuma ga Ibrahim Garba da ci gaba da labarai amma a takaice
to a takaicen baba Hukumar zaben Najeriya ta dage zaben gwamnonin jihohi a wannan kasa ta yammacin Afirka wanda da za a yi ranar Asabar 11 ga watan nan na Maris wani jami'in hukumar zaben da ya bayar da wannan sanarwa je Laraba ya alakanta dagewar da matsalar samar da kayan aiki da kuma shirya su Amurka ta ce ba ta tsammanin Russia za ta iya nasarar kwato yankunan kasa da yawa a Ukraine a wannan shekarar abinda babbar jami'ar bangaren bayanan sirri na Amurka Avril Haines ta gaya ma yan majalisar dokokin tarayyar Amurka kenan jiya Laraba ta kara da cewa Russia za ta iya fuskantar matsala wajen ci gaba da kai irin farmakin da ta kwashi shekara guda tana kaiwa ta gaya ma kwamitin bayanan sirri na majalisar dattawa cewa Russia na ta bakin ta fama da yawan mace-macen sojoji kuma idan bata tilasta ma mutane shiga soja ta kuma samu wani gawurtaccen wurin samu kayan yaki ba zai dada zama da wahala ta iya ci gaba da kaifar maki kamar yadda take yi yanzu gwamnatin Netherlands jiya Laraba ta ce tana shirin daukar karin tsauraran matakai kan batun tura na'urar semiconductor zuwa kasashen waje saboda kare tsaron kasa da kuma hada kai da Amurka wajen dakile tura ma China fasahar na'urar chip
to duka iya abinda zamu iya kawo muku kenan har sai idan Allah ya kai mu ashirin mu na hantsi wato wanda ya daidai da karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi da ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Almasi Garba da ya gabatar da ya tayani gabatar da shirin da kuma wanda ya shirya ya kuma bada umurni Daji Balawe da kuma injiniyan mu na wannan safiya Mr. Kal. Baba Yako Makerine daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. Ku huta lafiya. Wassalam.